الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا العرفاء شاكرا لوطن قوم شاكرا جرانبو ديالي تريد قدر أبعين لبقوي ودى تيدي دي الشدة لوطن بيال ميلادية دبو بيو لعشرين الشدة منا لنتكي وانا لكتاب مع البركة لا الرحيق المكتوب نفضيلة الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري الهندي رحمه الله تعالى وانا شيني دير صمنا ستن الشدة اما كن ليك باتا منا قومن ايا الارشان درسي كو ابو مواد من زن الله صلى الله عليه وسلم يدوك لما تنكي باي اجرا daga ciki akwai al-mu'akatu bainal muslimina, kulla ƴan'uwantaka a tsakanin musulmi, sai a haɗa balansari da mu'ajiri a ce sun zama ƴan'uwan juna saboda Allah, hatta kai a wannan gabarar mu'ajiri yana iya gadar balansari saboda addini. Kamar daga baya Allah ta'ala ya shafe wannan hukunci din da faɗinsa da ya ce wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, ya ka shafe wannan hukunci. Yau bi idhnillahi ta'ala za mu tashi mataki na gaba daga cikin waɗannan matakai da annabi ya ɗauka. Shi ne ma da ya kira shi da suna misaqut ta'aluf al-islami, ma'ana tsakarfan alkawari ta hatakar musulunci, ma'ana tsakarfan alkawari da Allah ya kulla tsakanin musulmi a junansu domin su samu haɗin kai dalilin wannan addini, don kada wani abu ya raba tsakaninsu, don su zamo tsintsiya ɗaya, su zamo ma'ana suna magana da yawu ɗaya da harshe ɗaya, komai suna tafiya a haɗe ba tare da an samu saɓani ba. Shi ne ma'ana misaq. Al-misaq shi ne ƙarfafan alƙawari. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا كَذَا الْقَوْلُ كَثَرَ فَأَنَا أَنَا نَفْهُمْ كَثَرَ الْقَوْلِ دَمَّ ذَلِكَ اللَّهُ يَقُولُ لَا نَأْتَاكَ الْمُسْلِمِينَ أَكَانُوا مُهَاجِرُونَ لَكُمَا الْأَنْصَارُ أَمَدِينَةٌ دُومُ tabbatar da haɗin kai da maida al'ummar ta zama guda ɗaya. Waka ba kama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bi haqdi hadhihi al-mu'akat baina al-mu'minina, wanda yake kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya tsayin daka wurin kulla ƴan uwantaka a tsakanin mummunai. Kuma yadda ya wannan a matakin da ya gabata, kama bai aka bi mu'ahati mu'ahati, sai kuma manzala ya tsaya tsayin daka wurin kulla ƙarfan alkawari a tsakanin su waɗannan ƴan uwa ɗin. Mana tunda an kulla ƴan uwantaka, muhajiri yana jin a ransa har zuciyarsa cewa balansarin nan ɗan uwansa ne, shi ma balansari yana ji har zuciyarsa cewa muhajirin nan ɗan uwansa ne. Muhajiri yana jin zai iya ba da rayuwarsa domin kare wancan balansarin, shi ma balan tsarin yana jin zai iya ba da rayuwarsa da dukiyarsa saboda mu'adi. To bayan annabi ya kulla wannan kuma, to sai ya tsaya kuma tsayin daka bi aqdi mu'adatin da kulla wani kuma karfan alƙawarin tsakanin su waɗannan mu'ajiruna ɗin da al'ansa, wanda wannan alƙawarin a za'a biha ma kana bainahum min azazatin fil jahiliya, wanda wannan alƙawarin ya kauda abin da ya kasance a tsakaninsu na jin zafi na rai da jin raɗaɗi a zuciya a lokacin jahiliya. Wani irin abin da da wannan ƙabila suke ji na jin haushi da jin zafi da jin raɗaɗi a rai, sun taɓa mana kaza, sun keta mana hajji, sun taɓa mana alfarma, sun ajin za su iya yaƙi su yaƙi wannan ƙabilar a kan ƙabilanci. Sai annabi ya ƙulla wannan alƙawari domin ya kauda wannan irin zafin da ake ji a rai da haushin da ake ji a rai a da, ya kauda wannan da wannan alƙawarin. Wa ma kanu alayhi min niza'atin qabaliyya ja'ira, da kuma kauda abin da suka kasance a kansa na jayayya da rigima ta ƙabilanci wadda take az-zaliba. Wastaqa'a bi fi'liha, kuma manzo Allah ya samu dama da iko da kulla wannan alƙawari da yayi, ya samu damar ijabi wa'adatin islamiyyatin shamila, ya samar da wata haɗaka ta musulunci wadda ta game kowa da komai. Ya zama gaba ɗaya sun dawo da kowa ƙabila da yake danganta kansa zuwa gare shi, yanzu sai suka dawo kowa ya tattara ne ƙarƙashin wannan haɗaka ta musulunci. Kaga wannan ba ƙaramin nasara ba zana yi ba. Wafi ma yali bunudu ha mulakasa, malinke cikin abinda zai zo kasa, bari mu jero maka wasu daga cikin wato ƙudurori da matakai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa domin a samu wannan atakar ta musulunci wadda ta game kowane ɓangare na musulunci. To abinda za su zo ƙasa waɗannan da malaye musu lambobi har guda 16 su ne ƙudurori da matakai da ƙa'idodi da annabi ya shimfiɗa na wannan alƙawari ɗin da kowane musulmi zai kiyaye, mu'ajiri ne shi ko balansari. Kuma waɗannan abubuwan su suka tabbatar da samun wannan haɗakar ta musulunci. هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب. أبن داكر متشيني ون للتافيني دقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتكان من منيد مسلمي na Qurayshawa da na mutanen Madina, wa man tabi'ahum, da duk ma wanda ya biyo su, ko da ba mu'ajiri ba ne, ko da ba balansare ba ne, fala iqabi'im, inda ya riski waɗannan bayan Allah shi ma ya shafe shi, wa jahada ma'ahum, kuma inda ya yi jihadi tare da su, su ma shi ma waɗannan wato ƙudurori da ƙa'idodi sun shafe shi. Na ɗaya shi ne innahu ummatun wahida, lallai gaba ɗaya wannan haɗakar al'umma ce guda ɗaya, min dunin nasi, koma bayan mutane, ma'ana da mu'ajiruna da al'ansaru da dukkanin sauran musulmi da suka shigo musulunci, koma a wata ƙabila suke larabawa ne su ko ba larabawa ba, gaba ɗayansu wannan ƙuduri da waɗannan alƙawura da wannan dokoki da ƙa'idodi sun tabbatar da sun zama al'umma ɗaya. ko ba bayan sauran mutane, ma'ana duk wanda ba musulmi ba to ba su washi, ko da ɗan uwansu ne na jini, ko da kuwa suna da alaka da shi ko ta mace shi, a su ɗin su kaɗai ne al'umma ɗaya ko ma bayan sauran mutanen da ba sa kan addini. Kaga wannan ba ƙaramin ƙa'ida ce wanda ta yi tasiri ba, wannan shi yasa ba za ku mamaki ba a Badar da Umar ya ce da manzo Allah, kowa ka ba shi ɗan uwansa ya kashe daga cikin kafiran, saboda kowannen su yana ji a jikinsa wanan nan da yake kafiri, duk da akwai jini tsakaninmu amma wannan jinin bai da amfani, yana jin ba ɗan uwansa ba ne, kawai abin da yake ji wannan musulmi shi ne ɗan uwansa. Saboda wannan doka ko wannan tsari ko wannan ginshiki ko ƙuduri ko alƙawari da Annabi ya kafa. Na biyu, al-muhajiruna min Quraysh ala rib'atihim, yace waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina daga cikin Qurayshawa, ala rib'atihim, suna nan akan matsayinsu da halin da suka kasance kamun musulunci, ya ta'aqaluna bainahum, kuma su ne a junansu za su tsaida wato diya ta junansu, su karɓi kuma diya ta junansu, shi ne ya ta'aqaluna, ma'ana bainahum, suna tsaida diya a tsakaninsu tare, wahum yakhduna alihim, kuma su ne za su fanshi fursunoninsu bil ma'arufi, daidai da abinda shari'a ta yarda, wal qisti, da adalci bainal mu'minina, a tsakanin mu'minai, wa kullu qabilatin min al ansar, haka nan kowace ƙabila ita ma daga cikin ƙabilun al ansar, ala rib'atihim, su ma suna kan matsayin da suke kai tun lokacin jahiliya, ma'ana kenan ba a rage musu darajarsu ko matsayinsu ba. Ya ta'aqaluna mu'aqilahu, kuma su ma su ne suke iya tsayar da biya ta waɗanda za a biya biyoyinsu, al-ula, ta farko, ma'ana kenan su za su ba da biyar, su za su karɓi biya, duka wannan su za su tsaye da jiyar, suna da wannan matsayi. Wa kullu ta'ifatin minkum, kuma kowace jama'a daga cikinsu, tufdi aniha, su ne za su fanshi fursunansu bil ma'arufi, shi ma daidai da yadda shari'a ta yarda, wal qisti, da adalci bainal mu'minina, a tsakanin mu'minai. Wannan kamun daga baya a shara'anta diya ga abinda za a bayar, ta diyar rai, diyar rauni, diyar kaza, amma a lokacin da tsarin da aka kafa. Na uku, wa innal mu'minina la yatrukuna mafara'an bainahum, lallai mummunai ba za su taɓa barin wani nauyi ko wata dama a tsakaninsu ba tare da sun ɗauke ta ba, shi ne an yi uquhu bil ma'ruf, ba tare da sun ba da wannan wato nauyi ɗin sun sauke shi ko damar ba, daidai da yadda shari'a ta yarda, fi fida'in, wurin biyan fansa, sawa'un na fursuna ne su fanso shi, in ɗan uwansu an kama su fanshe shi, aw aqlim, ko kuma diya, mana ba za su taɓa barin wani haƙƙi ko wani nauyi na addini ko na iyali ya tsare ba, za su kiyaye wannan nauyin, mana in wani abu ya samu ɗan uwansu za su ɗauka gaba ɗaya su yi shafa. Kyakkyawan misali a nan, lokacin da Salman al-Farisi ya musulunta farko kwarfan hijira, za ka gaba Yahudan da ke riƙe da shi ta yi ba zai karɓi fansa ba na 'yanci ba, sai dai a dasa masa dan dabino ya fadi wani adadi mai yawa dan ya wahalar da Salman kaga sauran musulmai ne suka yi taimakekeniya wurin taya shi dasa wannan dabino din saboda mai akwai wannan yarjejeniya cewa duk wani abu da ya taso mummunai ba za su taɓa barin wani nauyi ya rinjaye ɗan uwansu ba sawa'un wannan nauyi na dukiya ne na fansa ko kuwa wato diya na hudu wa innal mu'minina almuttaqina lallai mummunai masu taqawa masu kiyaye dokokin ubangiji alaman bazalim za su yi gangan ko su yi haɗaka gaba ɗayansu a kan duk wanda ya zalunce su mana su maƙiya ne a kan duk wanda ya zalunce su a wibta za da su yi ata zulmin ko kuma ya nemi ya karɓi wani abu na zalunci na dukiya ne ko na kaya ne ko na dabbobi ne ya nema ya karɓa daga hannun musulmi to sauran mummunai gaba ɗaya sai inda ƙarfinsu ya kare au ismin ko wani laifi au udwanin ko yayi kunzai wani ta'addanci au fasadin bainal mu'minin ko yayi nufin ya tsabarna tsakanin mummunai to gaba ɗaya mummunai za su fambasa sai an tabbatar an yi adalci an kau da wannan zalunci na biyar wa inna aydihim alayhi jami'a kuma annayen mummunai za su fada kan wannan azzalimin gaba ɗaya walau kana waladu ahadihim ko da ɗa ne kuwa daga cikin ƴaƴan mummunai ko da ɗansu ne in yi ba daidai ba to za ka ƙaddamar masa za su yi hukunci a kansa saboda musuluncin gaba yake da wannan dangantakar ta jini na shida wala yaqtulu mu'minun mu'mina ni kafiri kuma ba zai taɓa yiwuwa mummuni ya kashe ɗan uwansa mummuni a kan wani kafiri ba komi dangantakarsu da wannan kafirin ba za su taɓa yi ta ba shi za a ƙarar annabi ya ce wa Allah ya kutala muslimun ni kafiri ba za a kashe musulmi don ya kashe kafirin sai dai biya diya idan kafirin amana haka nan ba yadda za a yi mai imani ya kashe ɗan uwansa mummuni fi kafirin akan wani kafiri ba zai yi ba sai dai a biya mai diya shi za ka ga lokacin da aka tafi yaƙi da wannan balansarar da Usama suka bi wannan kafirin da kafirin ne ya gala a kaje shi zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ko yake la ilaha illallah sai wanda malan sare ya kame sai Usama ya soke shi da takobi ya kashe shi bayan an zo gaban manzala manzala ya ce ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah ya za ka yi da la ilaha illallah in kun san sunan Allah jira yace ya manzala ya faɗa ne don ya kare kansa yace shin ka tsaga zuciyarsa ka gani ya faɗa ne don ya kare kansa amma kaga duk da wannan ba a kashe Usama ba sai dai diyar wancan mutumin ya kashe wannan ya nuna ba za a kashe mai imani ba idan an samu irin wannan sai ba idan ganganci kuma ya kashe mummuni kaga wannan jiddi ya musulunta amma ba kashe Usama na bakwai wala yansuru kafiran ala mu'mini kuma ba zai yi mummuni ya taimaki kafiri akan ɗan uwansa mummuni ba ma'ana yana daga cikin wannan dokar ko ƙa'idar ko ƙudurin kada wani musulmi mai imani ya kuskura ya taimaki kafiri akan ɗan uwansa mummuni saboda wani mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd kai ta ce mu'minuna wal mu'minatu innamal mu'minuna ikhwa akan haka ba yadda za a yi ya bar ɗan uwansa mai imani ya je ce miki kaji. Iya haka bai da wata daraja a gurin Allah, kawai da Allah ya faɗa la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin man yaf'al dhalika fa laysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqa. Wanda wanda ya bai da wata daraja ba a bakin komai yake ba a gurin Allah ta'ala. Na takwas, wa inna zimmatan Allahi wahida, kuma alfarmar Allah ɗaya, alƙawari na Allah ɗaya ne, aminci da Allah ke ba wa mummune su amincar da wanda suka ga dama ɗaya ne. Yujiru alaihim adnahu, ya ce na ɗan ƙasan mummune zai iya amfani da wannan alfarmar, yujiru ya kare wanda ya ga dama a kan mummune ‘yan uwansa. Mana zai iya ɗaukan wani ya ba shi alfarma, kuma ba zai taɓa yiwuwa wani mummuni ya taɓa shi ba. Kenan ko da musulmi na can ƙarshe na ƙasan ƙasa ya ce wa na kafiri da ya shigo ƙasar musulunci na ba shi alfarma ta, to ba wanda ya isa ya taɓa shi. Zai zo yi kasuwancinsa, yi abin da zai gwargwadon zaman da zai juya ya tafi zuwa ina, zuwa iyakarsu ya tafi gari su. Shi ne abin da ake nufi. Wannan shi ne ma'anar faɗin manzala da yake zimmatul mu'minina wa'ida, wa yastaqu al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yasqa bi limmatihim adna'u wa hum yadun ala man sawaq. Shi ne ma'anar wancan hadisi. Yace mummunai jininsu daidai yake, da ƙarami da babba babu wanda jininsa ya fi na wani, kuma wannan alfarmar tasu na ƙasansu zai iya zartar da ita. Shi yasa lokacin da Ibnu Hubaira Sayyidina Aliyu a Makka bayan fatu Makka yake sai ya kashe shi, ita kuma Ummu Hani ‘yar uwar Sayyidina Ali yayarsa ta ce ta ba shi alfarmar ta kar a taɓa shi. Sayyidina Ali ce shi kuma sai ya kashe shi. Sai Ummu Hani ta taho gurin manzo Allah ta tambaye shi yana wanka na Fatima ta masa labule ta kare shi. Bayan ya fito yayin wannan sallar walharaka a takwas, sai ya tambaye ta me yake tafi da ke, ta ce ya manzo Allah na kawo ƙarar ɗan babbanka Sayyidina Ali, ya ce sai ya kashe wani mutum da ni kuma na ba shi alfarma ta. Da maza na yi ce, ɗan ajarna man ajarti ya umma hali, tun wanda suka ba shi alfarma an ba shi. Shi sa kuma banza na yi zafi kamar da zo a hadisin Muslim, ya ce faman khafara zimmatan muslimin, duk wanda ya ibin wannan ka'idar ya ceta alfarmar da ɗan uwansa musulmi ya ba wani, ya farma wannan kafirin. Ya Annabi ya ce fa'alaihi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawm al-qiyamah sarfan wala adl. Yace tsinuwar Allah da mala'ikun Allah da mutane baki ɗaya ya tabbata kansa, farillarsa Allah ba zai karɓa ba ranar lahira ba na nazila. Dan su ake zama musulmai na magana da kalma ɗaya. Saboda haka wannan shi ma kenan, duk wanda ya kare wani dole a kyale shi. Har ma Allah yake da nasu imani, idan wani cikin kafiran ya nemi wannan kai masa don ya san, don ya fahimci ya ma musulunci yake. Wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Allah yake in wani daga cikin mushrikai ya nemi ya shiga alfarmaka, Allah ya ce ba shi don ya shigo ƙasar mummunai ya ji zancen Allah, ya ga alfarmar musulunci, ya ga wani ne fa ban alfarmar nan, amma kowa ba wani taɓa. Allah ya ce in ya gama abin da yake kuma ablighu ma'mana, ka kai shi inda zai amintu, mana kai shi bakin iyaka ya tafi. Allah ya ce saboda mafi yawancin su san musulunci ba ne, shi yasa in ya shigo ɗaya biyu uku sai zo kana nan imamu kuminta
na tara wa inna man tabi'ana min yahud lalle duk wanda ya biyo ya bi mu akan wannan ka'ida da yarjejeniyar daga cikin yahudawa kaga sai yahudi ne mai musulunta ba fa inna lakum an-nasr wal uswa to lalle yana da dauki daga gurin mu da taimako ma'ana ba za mu bari a cutar da shi ba me yasa kaga dai ba musulmi bane saboda yana zaune da mu kuma ya kiyaye waɗannan ƙa'idodin namu in za a taɓa mu zai tsaya tsayin daka ya ga dan me ba zai shiga cikin wanda za su yaƙe mu ba to mu ma ba yadda za a yi mu bari a ci zarafinsa wannan shi yake cewa mai kafirin amana ghaira mazlumina halin kasancewar ba za su zamo waɗanda za a zalinta ba wala mutanasirina alaihim ko ba za mu taimaki wani a ƙarshe ba shi yasa ko ɗan uwanmu ne musulmi ya zalince shi sai mun ƙwato masa haƙƙi kuma haka annabi ya zauna shi yasa a wannan zamanin idan abu ya samu ba yahudi ba zai tafi wurin yahudawa ba zai tafi wurin annabi saboda ya san a nan akwai adalci kaga da wancan bai gube aka shara ramar bari a madina a kasuwa gurin waya kawo kara gurin annabi da wani balansare ya shara ramar bari kaga bai tafi gurin yahuda ba sai ya kawo kara gurin manzo Allah saboda ya san nan ne za a yi masa adalci na goma wa inna silmal mu'minina wa'idat kuma lalle dukkan wata yarjejeniya ta aminci da zaman lafiya da mummune za su kulla dole ta zama guda ɗaya mana in aka kulla da waɗannan kafiran yarjejeniya ta zaman lafiya to ta shafi duk wani musulmi wasu musulmi ba za su ware su mu yadda ba la yusalimu mu'minun dole mu'mini ya ce babu wani mummuni da zai kulle rijejeniyar zaman lafiya da aminci ba tare da sauran mummune 'yan uwansa ba fi qitalin fi sabilillah wurin kulla haɗakar yaƙi ne saboda addinin Allah illa ala tsawa sai fa idan an kulla kullawa ta daidai ta shafi kowa wa adlin bainahum da kuma adalci tsakaninsu in ko wani ya je kulla abinda babu adalci to ba ruwan musulunci da wannan hadakar sha daya wa innal mu'minina yabiqu ba'dhum ala ba lalle mu'minai sashin su za su kare tashi kenan mu'mini dole ya kare dan uwansa mu'mini bima na dima'ahum da abin da ya samu jininsu fi sabilillahi wurin ɗaukaka addinin Allah za su tsaya su kare na sha biyu wa innahu la yujiru mushrikun malan li quraishin wala nafsu kuma lalle yadda lamarin yake innahu lalle yadda sha'anin yake la yujiru mushrikun malan li quraishin wala nafsu babu wani mushriki da ya isa ya kare wata dukiya ta quraishawa wala nafsan ko wata rai ma'ana kuma a kyale shi abinda ake nufi ko wani kafiri ya taho da dukiya kuma mushriki ne ko dukiyar quraishawa ce ba za a kyale shi ba wala yaqulu dunahu ala mu'minin kuma ba zai taba yuwa ya shiga tsakaninsa ko tsakanin mummuni da wannan dukiyar ba ba za a bari ba wannan shine sirrin da yake ya maza la yake a fita bada a tare dukiyar Quraishawa a kwace ta tunda dama
ƙarfin tattalin arziki ne ya sa suke abin da suke yi. To in aka kwace tattalin arzikin to za su shagaltu da kansu sai mummune su cigaba da ibada. Saboda za ka samu ƙarfin soji yana tattare da ƙarfin tattalin arziki. Ko yanzu a duniya haka abin yake. Ƙarfin tattalin arziki shi ke goya wa ƙarfin soji baya. In ba ƙarfin tattalin arziki to ƙarfin soja rauni zai. Ku kalli ƙasar Amurka wannan ɗan rigimar da aka yi da Iran. Da ta toshe wannan mashigar ta Hormuz. Ba ga yaƙi ya zo ƙarshe ba an dakata. Saboda haka dai ana yaƙin Turai da Amurka durƙushewa za su. Saboda su sun gini ne a kan me samun man fetur da sauran abubuwa kuma ta wannan mashigar ake amfani da shi. Kusan duniyar gaba ɗaya da wannan gurin ake amfana. Saboda haka in aka ci gaba da yi durƙushewa za su. Ba gaba shi ya sa suka yi watsi da ƙasar Yahudawa suka yarjejeniyarsu ba. Suka dakatar. Ba wai sun dakatar ba ne don Allah ba. Saboda a ɗan waɗannan 'yan satuttukan da aka yi, in ka ji irin dala miliyoyin da suka ɓarnata, abin sai ba ka mamaki. To wannan dala miliyoyin da suka ɓarnata dole zai tasiri a kan tattalin arzikinsu. To ina za a samu abin da zai cike wannan gefe. Shi yasa dole a dakatar da wannan yaƙin domin a samu abin da za a mai da wannan abin a ɗan farfaɗo, in ba haka ba sai a kai ga durƙushe. Wannan shi ne sirrin. Shi yasa to in mutum ya musguna wa musulunci da musulmi, abin da ya kamata musulmi shi su fito da hanyoyin da za ka karya shi a tattalin arziki. Ana karya shi economically shi ke nan ya karye. Ba kuma abin da zai kare yi. To wannan sirrin annabi ya ɗauka. Idan aka ji aka kwashe wannan dukiyar ta kasuwancin Quraysha da aka sha, shi ke nan an gama da su. Kowa zai koma neman tuwo, ba ta yaƙi zai yaƙi musulmi ba. A'a ta cikinsa zai koma yana yi, shi ke nan. Kaga sai a shagaltar ibada kawai da yaɗa addini. Saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin me wato dabaru da musulunci yake ɗauka a kansa. Na sha uku, wa innahu lallai yadda sha'anin yake manirta baka mu'minan katlan an bayyanatin fa innahu qawadu, lallai wanda ya farma mummuni ya kashe shi kisa wanda yake ba tare da shaida ba, ba shaidar da ta nuna wannan mummunin ya yi abin da za a kashe shi, to fa innahu qawadu, to a nan ku sai an yi kisasi. Qawadu ne kisasi za a yi da shi, shi ba a kashe shi. Illa an yarda waliyul maqtul, sai fa idan waliyan wanda aka kashe sun me yarda su karɓi diya. In sun yarda su karɓi diya to a nan ne za a karɓa, amma in ba haka ba kitabun la intisa. Shi yasa manzala yake faɗa ma wato ƴan uwan yake faɗa ma Anas ibn al-Nadr lokacin da ƴar uwarsa Ar-Rubay ta cire haƙoran wata aka zo gaban annabi. Zana yake ita ma a cire haƙoranta. Sai Anas ibn al-Nadr babban Anas ibn Malik ya ce ya manzana yanzu Rubai'u za a cire wa haƙora. Zana yake ya Anas kitabun lahir kisa ka sani littafin Allah kisa inda ta yi zai an maka wasinna da sinni ke sai ya ce wallahi ya rantsuwa da Allah ya ce wallahi ba za a cire haƙoranta. Wannan rantsuwar da ya yi, manzala ya ce ka sani ba kitabun lahir kisa, yana rantsuwa da yake waliyin Allah ne. ya Allah ya taushi zuciyar waɗanda aka yi wa laifin ya suka ce sun ya be mi a cire haƙura aka ba su mai diya sai magana yake cewa inna lillahi ibadan man law aqsama ala llahi la abarru. Allah yana da wani bayi cikin bayinsa wanda in ya yi rantsuwa ga Allah sai Allah ya masa abin da ya rantsa, da ya ce wallahi ba za a cire ba, Allah baya so ya kunyata wannan waliyi naka. Shi yasa sai ya taushi zuciyar waɗancan sai suka yafe itace. Kaga wannan yana nuna kenan in mutum ya yi sai an masa. Wannan yasa aka zauna lafiya a wannan lokacin. Babban abin da ya jawo mana matsala yau, in an yi ba a yi, akwai wasu shafafu da mai tsura su yi ba za a yi musu komai ba. Isa zai ga an ɗaure ɓarawon akuya, amma ɓarawon biliyoyi na yawon ba haka ake yi ba. So sai ya kuma na cikin zauna lafiya, muna dogara kanmu. Na sha hudu, wa innal mu'minina alaihi kaffa, kuma wannan wanda ya farma mummunin ya kashe ba tare da wani dalili ba, mummunai gaba ɗaya za ki gangan ku a kansa wallahi sai an kashe shi. Wala ya'illu lahum illa qiyamun alayhi, babu abin da ya halatta gare shi sai su tsaya a kansa tsayin daka su tabbatar wannan an kwato masa haƙƙi, wancan kuma an hukunta shi. Na sha biyar, wa innahu la ya'illu li mu'minin an yansura mu'jizan wa la yu'wihi. Lalle yadda sha'ani yake baya halatta ga mai imani ya taimaki mu'jizan mele ko mu'jizan wanda yake aikata ɓarna irin bid'o'i da sauransu. Wa la yu'wihi, kuma baya halatta musulmi mai imani ya bashi wurin zama. Kiran haramun ne ka ɗau gurin zama ko aya ne ka ba mai ɓarna mai laifi, ka ɗau gida ka ba kuka aya, ka ba ɗan damfara, ka ba macuci, ka ba mai tsaye da ƙwayoyi, ka ba wanda ka san al'umma yake cuta, ka yi laifi. Baya halatta. Wa annahu man nasarahu, kuma lalle yadda sha'ani yake duk wanda ya taimaka ma waɗannan masu laifin aw awa ko ya ba shi gurin zama, fa inna alayhi la'anatullahi, lalle inuwar Allah ta tabbata kansa, wa ghadabihi, da fushin Allah yawal kiyama ranar kiyama, wa la yu'khadhu minhu sarfun wa la 'adl, kuma ranar lahira ba za a karɓi farin da sabon da kana lafiya. Wannan ya tabbata a hadisin sayyidina Ali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-madinatu haram, madina haramici, ma baina ayrin ila sau, tsakanin dutsen ayr zuwa sau, lokacin sun sa madina a tsakiya. Ya ce man ahdatha fiha hadathan, wanda ya aikata wani laifi a madina ko ya yi bid'a, aw awa muhdithan, ko kuma ya ba ma ɗan bid'a ko mai laifi gurin zama, sai ce fa alayhi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in. Sau da al'amarin ba abin sauƙi ba ne. Wani kuna zaune ƙalau a unguwa lafiya, daga wani maɓarnaci an ba shi wurin zama a unguwar, yana shigowa zai lalata tarbiyyar unguwar da matsayinta shi kadai. Haka ne, shi za ka ce bai halatta ka ɗauka ka ba shi ba, in ka ba shi to ga abin da zai biyo baya. Allah kiyaye. Na sha shida, wa innakum lallai ku ma makhtalaftum fi shay fihi min shay'in, duk saɓanin da za ku, duk girman saɓanin da za ku yi a kan wani abu, fa inna ma raddahu ila Allah, haƙiƙa a maida wannan saɓanin zuwa ga Allah azza wa jalla, wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama, ko a maida shi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Wannan shi ma kai umarnin Allah, fa in tanaza'tum fi shay'in فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. جسا لكم جاهية كم ونعم كومي ذاف جاهية مسلم فشكو ميد شيزوا لألا دمزا ألا in har kun kasance masu imani da Allah da ranar lahira. Sai malamin suka ce sharatin jawabin sharatin ne ya fara rigaya sharatin. Asalin kalmar ko jumlar shine in tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allahi wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir to idza tanaza'tu fi shay'in farudduhu ila Allahi wal Rasul. In dai kun yi imani da Allah da ranar lahira, to duk sanin da kuka yi wata jayayya kuma yi ita zuwa ga Allah da Allah, zuwa ga Allah shine littafin Allah. Sai ga mai littafin Allah yake, idan aka duba ka ga baka da gaskiya sai ka hakura, shine mai gaskiya sai ka goya maka baya. In aka duba a sunnar Annabi in babu littafin Allah, ta tabbatar da kai ne mai gaskiya sai ya hakuri. In ka tabbatar da baka da gaskiya ita wannan shi yasa suka zauna lafiya. Kuma za ka sahabbai da yawa haka ta faru gare su, kuma ana komawa ga Annabi ko Allah kowa zai fice. Mun karanta a nan a Riyadus Salihin hadisin, ina ce yana Bukhari, hadisin Ma'an Ibn Yazid. Ka ga da baban sa Yazid Ibn al-Akhnaf ya fito da kuɗi yana so zai sadaka, sai ya samu wani cikin sahabbai a bakin masallacin Annabi, sai ya ce ga wannan dukiyar in mabuƙaci ya zo ka ba shi. Shi kuma yana tambayin mabuƙaci, sai ɗansa yana da buƙatar ya zo zai karɓa. Da ya zo gida ya ce ai a masallaci na karɓa ina da buƙata, sai ubangiji ba kai ne niyya ba wa ba, in kai ne niyya ba wa baka gida mana kamar yar. Shi kuma ya ce wala ba zai mayar ba. Sai aka taho gaban Annabi da yau Allah bayani ne manzala ya ce laka ma a kasta ya ma abinda ka karɓa ya kai ma a tsaya a nace ji ka ci kayanka, wa laka ma na wai ka ya yanzu kai kuma niyya ka yanzu Allah ya baka na da ta yi. Daga nan magana ta mutu, baka ji uban ya ce ai wallahi za mu je gida za ka gani ba. Ina fata an gani. Da Ka'ab ibn Malik ya ci kwallar Ibn Abi Hajara ya kama ƙugunsa a masallacin Annabi yana bin sa baki ya neme ziyararsa, sai suka yi kicci a masallaci kicci da wa Allah ya haɗa ni, ya ci kumo shi ya ce wallahi sai ka biya da kuɗina. Shi kuma ya ce wallahi ban da abin da zan baka in dai wannan kuɗin ne ka yi haƙuri. Ana wannan aya ne da Annabi ya leƙo kawai leƙowa ya ɗaga labulensa ya leƙo ya ga ana aya ne kawai zai ce ya Ka'ab. Sai Ka'ab ya je ya ce labbaka ya Rasulullah. Sai Annabi ya ce share haka mana ya ferabi, sai ce an gama ya Annabi. Sai ce ya kai Ibn Abi Hajara ce labbaika, sai ce ta ji ka biya rabin, sai ce an gama shi ke nan waro. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Amma in sai ga musulmi a ce masa Annabi ya ce kaza, sai ka ji yana wai to an yanzu aka ce fa ce fa an bu fa hadisin nan fa, to me za a ci? Kadi nan ne wai me za a ci? Ma'ana shi yana ganin in ya bi Allah da Annabi ba zai ci abinci ba, saboda kinan ne shi bai san wa yake ba shi arzikin ba, Allah ne yake ba shi arzikin. Kuma sai kai wa Allah biyayya sai a ce ko ba za ka samu arziki ba? Wadancan ashirin bashirun bil jinna suka zama manyan biloniyoyi ba da suka yi wa Allah ba. Saboda haka kenan waɗannan abubuwa suna nuna mana cewa lallai-lallai duk wani abu in ya faru to mu kallimi shari'a ta ce, me Alƙur'ani ya ce, me sunnar Annabi ta ce. In kai ba ka sani ba, je ka tambaya, tambayi mai malamai kaza ɗin nan da ya taso ya shari'a ce maganinsa. Wannan shi ne babban dalilin da ya saka muna ta hauragiya. Saboda ga magani a gonar yaro ake cewa mun bacce mun je can muna auragiya, shi ta sai ga wannan fitinar ta fito yau, gobe wannan ta fito, jibo wannan ta fito. Saboda ne ga abin da ya kamata, matakan da ya kamata a ɗauka mun basu, matakan da Allah yake a ɗauka mun ibi sai muka ji muna yin dabarun mu kuma waɗannan dabarun wallahi ba za su yi mana maganin wannan matsalar wallahi ba za su yi ba duk wanda yake muka waɗannan dabarun da muke su za su yi mana maganin matsalar da muke wallahi ya yaudare ka shi ma kuma ya yaudare kansa ana matsalar kwacen waya aka dawo mai ba wayar kaɗai ba a kwace abin hawa aka dawo a farma mutum ma da tsara ba wani abu ba ne aka dawo ta kai taro ma an yi sai kuma a buge da mai taron jama'a da farma arzikin mutane da dukiyarsu da Allah duk wannan kama-kaman da ake da sauransu ya maganin abu abu ƙa'idar musulunci a gani duk wanda ya yi masa wallahi dubu wani ba su ba duk wanda ya yi masa wallakun fil qisasi hayatun in ya sun kama shi ya yi kisa kashe shi za a yi wallahi ba zai ba haka ne ko ba ka ba ne ta ma san kawai in an kama shi kawai zuwa za a yi turin fiye a jikin shi shi sa gobe sai koma duk wanda ya san in ɗansa ya sami wani kashe shi za a yadda ya ci sa ba zai bar shi ya ga ya aje barin da mai a gida ya shigo ya ɗauka ya fita kuma ya kyale shi ba amma ya ce wani a gida zai iya zuwa shi a jaba kama me yasa saboda mun ki maida al'amari zuwa ga Allah da Annabi shi za mu ci tashan wahala Allah ya kiyaye lokaci ya yi ku wallahu a'lam mu kwana anan to wannan shi assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya yi wa ma'aikun malam Abubakar dajiyar suwa mai zabihu ko jiya to Allah ya gafarta masa ya sa aljanna malam Zubairu kai jiya malam Zubairu jiya Allah ya gafarta masa ya tsaye masa ya sa aljanna masa ba wala daji a nan masallacin waje daga ciki wannan na sani fi nan na gane shi Allah ya ji kansa da rahama Allah ya tsaye masa shi kuma Allah ya bada hakurin juriya akwai ɗan uwa da ke halartar wannan majalisi malam Hussein ya sami hatsari a sanya shi a addu'a to Allah ya sa ya zama kafara gare shi Allah ya ba shi lafiya Allah kuma ya tashi kafaɗu ya sa ya zama kafara malam kana marubutun ƙwararru ko wani kace ko wani baba wani baba wannan yan ce mana wani baba na yana aike na in sayo masa kaza baka wulif ko farafat ko wata kalar amma ina fahimtar wani abu mara kyau ake yi da ita shin ya zan yi sai ka daina sayowa kawai ka dinga dabara in ka je ka dawo ka ce ba samu ba ai baba wani abu wannan jin tsafi yake yi da ita sai ka ce ba a samu ba kawai ta yi wahala mata na biyu ina kwana biyu a ko'ina sai tafiya ya ce yana kwana bibi kenan na yi kwana ɗaya a daren ƙaramar sai tafiya ta kama ni shin in na dawo ta ina zan fara cika mata koya zan yi to dangane da shi harka ta araban kwana gwargwadon adadin yadda kuka tsara adadin yadda za a tafi kenan shari'a ba ta iyakance kwana nawa ya kamata kai kuma zala da yake yi kwana ɗaiɗai ga matayensa kamar yadda hadisi ya tabbatar da haka sai malamin suka ce abin da ya kamata ku yi shi ne ku zauna ku tattauna ku warware in an yi kwana biyu in tafiya ta faɗo in an dawo za a cika ko hadda tafiyar da aka yi tana littafi in su sun gamsu har tafiyar da aka yi tana littafi kaga in ka dawo yadda littafi ya kama haka za a wuce in sun yadda a'a in an dawo za a dora daga inda aka tsaya to in an dawo sai a dora daga inda aka tsaya in sun gamsu da kowanne ya yi saboda abin da za ka yi zama za ka yi da su ka tattauna kamin ka zauna da su ɗin tunda kwana biyu kake to in ka dawo ka yi ɗaya a nan sai ka cika mata cikonta ɗaya sannan kuma sai ka koma waccan kai biyu amma kuma sai ku zauna ku jaddale ya za a yi Allah ya taimaka. Ya ce wani ɗan uwa Malam Usman Musa yana fama da rashin lafiya yana roƙon a sanya shi addu'a Allah ya ba shi lafiya ya sa ya zama kafara gare shi da sauran wato marasa lafiyar mu baki ɗaya. Faɗin karramaka Allahu wa menene larabcin magana jin wani abdurrahman to karrama Allahu wajhahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ran ba shi sunan sai wani hukuntan haka ana faɗin wannan ne suka ce saboda bai taɓa sujjada ga gunki ba kamar yadda wasu cikin malamai ke faɗa amma wasu daga cikin ire-iren sahabban wasu sun yi bautar gumaka shi kuma Allah ya taimake shi tun tasowarsa dama gidan Annabi ya dawo saboda bai taɓa sujjada ga gunki ba shi yasa ake cewa karrama Allahu wajhahu ma'ana Allah ya girmama fuskarsa amma ba wannan ba wai kawai kamar girmama Ali ga Sayyidina Ali ba yana nuna sauran sahabban su Allah ya girmama fuskarsu ba su Allah ya girmama fuskarsu hasali ma Sayyidina Abubakar ga bai ce da Sayyidina Ali ne ga kusa ba ga bai ce da shi Umar ma ga bai ce da shi Usmanu ma haka domin sahabbai sun tabbatar da cewa suna faɗin wannan Annabi na raye kuma bai hana ba saboda haka dai wannan kawai kamar wani girmamawa ne ake faɗa da shi Sayyidina Ali da yawa ake cewa karrama Allahu wajhahu amma dai dukkanin wani sahabi kai dukkan wani mai imani ma Allah ya girmama fuskarsa dalili saboda ranar lahira zai ta yi fuskar tana haske yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh kuma zala yana cewa inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muajjalin me ghur hasken fuska muajjalin kuma haske na gabbai saboda me min asari wudu saboda alama alwuda kaga kenan wannan hasken ko wannan karramawar ta shafi dukkan wani mai imani da Allah subhanahu wa ta'ala Allah da kuka musulunci da musulmi ya kankanta da kafirci da kafiri akwai dan uwa malam tahir mai mazhaba da tazu da rana ɗaya daga cikin iyalinsa Allah ya karɓi rayuwarta sanya ta cikin addu'a Allah ya jikanta da rahma ya yafe mata kuma ana iya zuwa yi masa ta'ziya Allah ya ba shi hakurin jurewa abin da ta bari Allah kai musu albarka wai dan uwa shi ba da mahaifinsa ya rasu sai cikin addu'a Allah ya jikanta da rahma ya yafe masa ya sa aljanna makoma dukkanin magabatan mu gaba ɗaya Allah ka jikansu da rahma Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.